نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan jaddade godo godiya ga Allah Muhammad ibn Abdul Habib Tamimi alayhi rahmatullah, karatun da muke gabatarwa mako mako wannan masallaci na tunawa da malamin mu na sunna Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare Allah ya masa rahama, masallacin da yake nan bakin tashariya kai a cikin garin Azare karamar hukumar da ta bu jihar Bauchi Najeriya. Yau muna yammaci na 25 ga watan 12 watan Hijja. Hisabin hijira ya kama shekara 1447 wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan 6 miladiya shekara 2026. Muna karatu a cikin babin da malam ya kulla shi don yi mana bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa ya tsare a wajen tauhidi, wajen ba tauhidi kariya da kuma yaƙi da shirka. Shi ne babu ma ja'a fi himayatul mustafa janabar tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusiru ila shirki. Babin da ya zo don yin bayanin tsaro da manzon Allah zaɓaɓɓen Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar a sashe na tauhidi, da kuma irin yadda ya toshe kowace hanya da za ta kai zuwa ga shirka. A cikin wannan babi mun karanta ayar Alƙur'ani mai girma da malam ya kawo cikin suratul Tauba a aya ta ƙarshe 28 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بيان من شرح من آية رجل الحالي وذكر أن حديث أبو هريرة كما لن يكاو عندما زم الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي إن صلاتكم tabluguni haythu kuntum. Sannan muka karanta hadisi na gaba, hadisin Ali ibn al-Abidin, hadisin Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Da wannan hadisi akan sa muka tsaya ba tare da mun yi dogon sharhi akan sa ba, na dan yi dai tsokaci akan shi marawacin hadisin Ali ibn al-Husayn. Cewa shi jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mai ilimi kuma mai falala ainun, dan gidan sayyidina Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, kuma da shi da babansa Husaini jikanu ne ga Fatima radiyallahu ta'ala, ko shi jika ne ga Fatima, Husaini ta yi ga Fatima radiyallahu ta'ala anha. To shi marawaicin wannan hadisi Ali ibn Husayn, abin da yake hadisin annahu ra'a rajulan, ya ga wani mutum yaji'u ila furjatin, yana zuwa wajen wata kafa, kanat inda kabrin nabi sallallahu alaihi wasallama, da take wajen kabarin annabi sirriya da aminci Allah sabbata gare shi, fa yadkhulu fiha, sai ya shiga ta wajen, wato irin gini ya tsufa ya dade wani abu ya wani wuri ya faskare, wani sai ya samu kofa ta nan sai na zuwa sai yana sai yana tusuwa fa yadkhulu fiha sai ya shiga ta cikin wannan kofa fa yad'u sai yayi addu'a idan ya shiga fa nahahu sai shi Ali bin al-Abidin sai ya hana wannan mutumin da yake abin da yake sai ya hana shi wa qala sai yace ala uhaddithukum hadithan yanzu bana sanar da ku wani hadisi ba sami'tuhu min abi an jaddi wanda na ji shi daga babana Hussein kenan an jaddi shi kuma babana daga kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da ai abin Ali bin Abi Talib kenan daga bana ba ku labarin wani hadisi ba wanda ji shi daga babana Hussein shi kuma babana daga kakana Ali shi kuma Ali an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amsar za su ce muna bukata kala sai yace la tattakhidu qabri aida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kar ku dauki kabari na tamkar idi wajen zuwa da komowa la tattakhidu qabri aidan kar ku riki kabari na wajen zurga zurga wala buyutakum quburan hakan nan kar ku riki gidajen ku tamkar makabarta fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum domin sallamar ku tana iso ni a duk yadda kuke rawahu fi muftara malam yace mawallafin al-muftara shi ya rawaito wannan hadisi yana nufin Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala cikin kitabul muftara littafin da yayi shi ya tattaro hadisai waɗanda yake ganin sun kubcewa Bukhari da Muslim kamar yadda al-Imam al-Hakim yayi an-Naisaburi a cikin littafin sa al-Mustadrak to wannan hadisi kamar da muka gani daga wannan bawan Allah Ali ibn Hussein ya karbo shi daga babansa Al-Hussein babansa kuma daga kakansa wato shi ma babansa Ali ibn Abi Talib daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan silsila ce mai ban ka'ida silsila ce ta musamman saboda silsila ce ta Ahlul Bait daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Aliyu sai Husaini sai Aliyu sai Zainul Abidin da haka silsila ce mai alfarma abinda shi marawaki Ali ibn Husain yake cewa wato wani mutumi ne ya gani ya samu wata kafa tunda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka ga kuka sani yana cikin gidansa kuma ɗakin matarsa na Aisha radiyallahu anha to gini irin na wancan lokacin ginin ƙasa a kwana a tashi zai iya tsufa ko ya tsage ko wuri ya fashe ko kuma wasu ma dan buƙatar su raba dare su je su fasa saboda a wancan lokacin wurin bashi da wani tsaro irin na gwamnati kamar na yanzu to a hakan ne suka samu wata buga da suke shiga sai ga wani mutumi kaza ya sulala ya shiga ta wannan buga to Ali ibn Husain sai kira shi wato kenan sun kai sa da yayi sawa'un ya shiga ne yace ya fito ko kuma ya gama ne ya fito almuhim da ya kira shi saboda haka ne koyarwar kakansa annabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani abinda ba kyau ya kawar da shi da hannunsa idan ba zai iya kawar da shi da hannunsa ba to ya kawar da shi da harshensa ma'ana ya ja hankali idan kuma ba zai iya da harshen ba
to ya kawar ya kyamaci abin a zuciyarsa, duk da wannan shi ne mafi raunin imani. In dai barna sai dai kai shiru ka kita ranka, in dai wato imaninka bai wuce ka tsaya iya haka ba, to shi ne mafi raunin imani. Wanda yake ƙasa da kai shi ne lalacacce, wanda yake aikata barna ko wanda yake sha'awar irin wannan barna ko da bai taɓa aikatawa ba. Al-muhim, Ali ibn al-Husayn sai ya kirayi wannan mutumi don ya hane shi aikata haka, saboda abin da ya gabata fi safi da ilmi, abin da ya gabata iliminsu da suka ɗauka daga taskar manzanci shine ba a zuwa kan kabari, ba a nufin kabari don a je a yi addu'a a kan kabari. Duk wanda yake da wata bukata ta addu'a, to baya nufin kabari da addu'arsa. Shi kabari ana zuwa ne a yi sallama, a roƙawa na kabarin gafara Allah. Amma buƙatar ka ta duniya ko ta lahira, to ba a nufin wani kabari a ce za a je a wajen za a yi roƙo, ko da ko ba na kabarin za a yi roƙo ba. Da zaran an ɗauka cewa roƙo a wajen kabarin ya fi ci, ya fi karɓuwa, to an ba da su tunusi ba. Ka tsallake masallaci, ka tafi wata makabarta da addu'arka, ka tsallake lokacin da kake sallah, ka tafi kan wani kabari da addu'arka, to akwai jahilci mai ɗimbin yawa, ko da ko kana danganta kanka da sani. Don haka wannan bawan Allah Ali ibn al-Husayn da ya fahimci cewa wannan mutumi addu'a ya je ya yi, sai ya hana shi, kar ka saki. Kaga idan kaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, ba za ka iso jikansa ba, ba za ka iso jikansa ba. Kaga lokacin da ya hana wannan bawan Allah, to da sai a ce shi mafi annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma waye sai faɗa ka? Ailin zami ya fi ƙarfin bakin kansa. Don haka idan ana magana ta ilimi, a daina sako son zuciya ce. Idan ana magana ta ilimi, a yi magana ta ilimi. Idan ana magana ta adalci, a yi magana ta adalci. Haka idan an tashi abin da ilimi ya tanadar, shi ne haskenmu, kuma shi ne gatarmu. Hakan nan adalci shi ne haskenmu, shi ne gatarmu. Ba zai yi ga ilimi kana gani aya ce ta Alƙur'ani ko kuma hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda kawai kai kana da wani ra'ayi, sai ka karkata wannan ayar ta kalli wata ma'ana ta daban, ba wacce Allah yake nufi ba. Ko wannan hadisin kai tawilinsa, ko ma ka kore shi gaba ɗaya, saboda ya saba wani ra'ayinka. To idan addini da ra'ayi za a yi, to ai kowa nasa zai. Don ba zai yiwu ba ina ma'abocin ra'ayi na tafi akan ra'ayinka. Tun da kai ma ma'abocin ra'ayi ne, sai ka tafi kan ra'ayinka. Don haka inda addini ra'ayi ne, to da kowa ra'ayinsa zai. Da kowa ra'ayinsa zai. Za ka ga masu addini da ra'ayi ko masallaci aka ji, akwai wanda za ka ga ba ya shiga sahu. Wani sai ya ce maka shi ba zai shiga sahu, ya haɗa kafa da mutane ba, ko ya kawo maka wani uzuri wanda ba karɓaɓɓe ba, ko ya kabbararsa a waje, ko ya kabbararsa a can baya, ko wani abu mai kama da haka, kawai a nan zai yi sallarsa. Kun ga wannan zaɓin kansa ne, haka ya zaɓa kansa, haka ya ɗauka addini yake. Alhalin addini ba ra'ayi ba ne. Ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Ali. Wata rana sayyidina Ali ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana alwala, sai ya ga wajen shafar kofi, sai ya ga ya shafa saman kofi, bai ga ya shafa ƙasan ba. sai wani abun ya bashi mamaki. Sai yake cewa laukana dinu bin ra'ayi lakana asfal al-khufi awla bil mashi min a'lahu. Yace da a ce addini ra'ayi ne, ni kam da a gani na shafan kasan kufi ya fi dacewa akan a shafi samansa. Saboda in aiki da hankali ne, ai za ka ce kasa ake takawa, tunda kasa ake takawa mai yiwa kuma sallah za a yi da kufi. To ai a goge kasan, a shafa kasan, a goge abin da ya ɗauko na ƙazanta idan da akwai, ai ya fi a kan a shafa samansa. Yace amma sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saman yake shafawa. To wannan ya isa ya gwada maka cewa ka daina auna shari'a da hankalinka. Idan shari'a ta ce kaza, matuƙar ya tabbata cewa shari'a haka ta ce, to rashin ganewarka ko rashin yardarka ba zai kawar da ma'anar shari'a ba. Abinda shari'a take nufi shine addini. Idan ka canza nufin shari'a, to ka tabbatar da cewa ba za a karɓa maka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya aikata aikin da ba umarninmu an mayar masa aikinsa. Yace wanda ya kirkira a cikin addininmu abinda babu an mayar masa kayansa. Allah ta'ala yace duk wanda ya bi wani addini ba musulunci ba, to ba za a taɓa karɓa masa ba. Don haka wannan addinin yadda ya zo haka ake yin sa. Kuma addini baya safawa lafiyayyen tunani, baya safawa lafiyayyen hankali. Idan ka ga wani abu na addini bai zauna maka ba, ka nemi malamin sa maka bayani. Ba daidai ba ne mutum da iliminsa ɗan cikin cokali ya ce zai tawilin aya ko ce zai tawilin hadisi, iliminsa bai kai ya kawo ba. Ai sai ka nufi masu ilimi sai su maka bayani. Malamai suna nan waɗanda har sun yi rubuce-rubuce a kan ire-iren abubuwan da suke ɗibar hankalin wasu, yasa suke watsar da nassi suke biyewa hankalinsu. Malamai sun yi rubuce-rubuce wajen tabbatar da cewa addinin musulunci bai yi karo da hankali lafiyayye ba. Idan ka ga wani abu bai maka ba a addinin musulunci, to ra'ayinka ne gurɓatacce. Amma addini yana daidai da lafiyayyen ra'ayi. Alal aqal idan baka gane ba ko baka fahimta ba, bai zo daidai da ra'ayinka ba, to kabi. Wannan kuma shine istislamu, shine bi kauya. Abinda ka fahimta hikimarsa da illarsa, ka gode wa Allah. Abinda baka gane hikimar ba, baka gane illar ba, ka miƙa wuya. Shine istislamu, shine miƙa wuya. Amma ka ce a tafau kai sai abinda ka gane, abinda baka gane ba za ka karce shi ba, wannan hanya ce ta halaka. Don haka wasu sai suke kin karɓan dalili na shari'a kawai saboda hankalinsu bai karɓi wannan dalili ba. Abin da ya kai mu ga wannan bance shine wannan bawan Allah jika ne gidan Ahlul Baiti, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya samu wata wato buga ya shiga, yadda kabarin ma'aiki yake sallallahu alaihi wasallam ya je yin addu'a sai ya hana shi. Makamancin haka ne yanzu gwagwarmayar da Ahlus Sunna suke, kuma ake jifa su da cewa su makiya manzo. Wannan ita ce gwagwarmayar a hana. Ba ka cewa a kabarin annabi ne ba, a bar masoyinsa ya abin da ya ga dama. Ba a yi. to wannan kuma shine bakin jinin dama akan sai an daina barna an koma kan daidai. Don haka sai Sayyidina Ali Zainul Abidin rahimahullahu ta'ala sai ya hane shi. Da ya hane shi sai bai bashi a cikin duhu ba, bai bashi akan jahilci ba, sai yake cewa da shi, shin bana ba ku labarin abin da na ji daga babana ba? Babana ya ji daga kakana, kakana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Suka ce muna da bukata a mana bayani. Sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tattakhidhu qabri eidan, kar ku riki kabari na wajen zirga zirga, wala buyutakum quburan, kar kuma ku maida gidajen ku kaburbura. Mun yi bayani wancan satin ma'anar maida gida kabari, makabarta, shine rashin yin sallar nafila a ciki. Kar ku maida gidajen ku tamkar makabarta, don makabarta ce ba a yin sallah. Don haka ku rika sallar nafilfili a gidajenku, ku je ku yi sallar farilla a masallaci. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, in dai sallama ne ta sa kuke kwaɗayin zuwa kabarina, to ku yi min sallama a duniyar da kuke sallama, ku za ta iso ni a duniyar da kuke. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, sallamar ku za ta same ni a duniyar da kuke. To ko a cikin ƙwaryar ɗakinka kace assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh a karatun tahiyya, ka tabbatar da cewa sallama ka gare shi ta iso shi. Dan haka ba abin da zai sa ka nace sai ka je kan kabarinsa in ba neman masifa ba. A hadisin da ya gabata na Abu Huraira ya karantar da mu cewa salati ma in kai yana iso shi. Fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, salatun ku yana iso ni a duniyar da kuke. Yanzu nan kuma hadisin Ahlul Baiti shi kuma sallamar ku tana iso ni da kuke. Dan haka salatun wa taslima, da salati da sallama duka idan musulmi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko'ina yake a ban kasa, saƙon salatinsa da saƙon sallamarsa zai iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka an hutar da kai zirga zirga. Jama'a mun ka, to wannan saƙon shine Zainul Abidin yake isarwa don mu fahimta cewa an sauƙaƙe mana, an hutasar da mu kaiwa da komowa. Daga cikin littafin Mufatahul Majid da muke dubawa, idan kun duba shafi na 279, malam ya kawo wani bayani daga Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da yake kana Shaykhul Islam, kana Shaykhul Islam ma alimtu ahadar rakhasa fihi. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala yana cewa ma alimtu ahadan rakhasa fihi, ni ban san wani wanda ya rangwame akan addu'a a wajen kabari ba. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce ban san wani da ya rangwame a cikin yin addu'a akan kabari ba, cewa wai in kana da bukata ka je kan wani kabari ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na waninsa, ka yi addu'a yace ban san wani wanda ya rango mai akan haka ba. Li'anna dhalika naw'un min ittikhadihi 'ilal. Domin hakan din nau'i ne na rikan kabarin a matsayin idi wajen zurga zurga. Wa yadullu aidan anna qasdal qabri lis-salami idza dakhala al-masjida liyusalli manhiyun anhu li'anna dhalika lam yushra. Sannan har yanzu yana gwada mana cewa nufin kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama don yi masa sallama idza dakhala al-masjida duk lokacin da mutum ya shiga masallaci liyusalli idan yayi sallah manhiyun anhu abinda aka hana ne li'anna dhalika lam yushra don ba shar'anta haka ba cewa duk wanda ya shiga masallaci zai yi sallah ya bi ta wajen kabari ya masa sallama sannan ya wuce je yi sallarsa. Shaykhul Islam yace wannan ba shar'anta ba. Malik ya kuma cewa wa kariha malikun li ahli madinati. Imamu Maliku ya karhanta wa mutanen garin Madina su da kabarin ma yake garin su. Imamu Malik ya karhanta wa mutanen garin Madina kullama da dakhala al-insanu al-masjida duk lokacin da mutum ya shiga masallacin nan an ya tiya kabarin Nabi sallallahu alaihi wasallama yace zai je kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Imamu Malik ya karhanta mutanen garin Madina ma makaruhi ne duk sanda mutum ya je masallacin nan yace sai ya zarce ya je kabari yayi ziyara makaruhi ne da Imamu Malik. Li'anna as-salafa lam yakunu yaf'aluna dhalika. Domin magabata da suka shude basu kasance suna aikata haka ba. Qala kuma yace walan yusliha akhiru hadhihi al-ummati illa ma salaha wa illa ma aslaha awwalaha. Karshen wannan al'ummar ba zai kyau ba sai da irin abin da ya kyautata al'ummar farko. Waɗanda suka gabace mu suka rabauta suka samu yardar Allah to sai mun bi irin takun su sannan mu dace da irin abin da suka dace ko kwatankwacin sa. Amma idan muka bauɗe daga irin takun su to ba za mu haɗa hanya ma da su ba. Abin da ya gyara wancan lokacin sai shi ne zai gyara yanzu. Wa kana as-sahabatu wat tabi'un radiyallahu ta'ala anhum. Malam yace sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai ridwanullahi alaihim sun kasance ya'tuna ila masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa masallacin Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Fa yusalluna su yi sallah. Fa idza qadaw as-salata idan suka idar da sallah qa'adu sai su zauna a niyyar da suka yi sallah. Aw kharaju ko su fita inda mai bukatar fita. Wa lam yakunu ya'tuna al-qabra lis-salam fa su kasance suna zuwa kabari don yin sallama ba. La'allahum anna as-salata was-salamu alayhi bis-salati akmalu wa afdalu li'ilmihim anna as-salata was-salamu alayhi bis-salati akmalu wa afdalu saboda abinda suka riga suka sani cewa da yi masa salati da yi masa sallama a cikin sallah ya fi lada. Don haka kai da ka samu dama a cikin sallah akwai gurbin yi masa salati akwai gurbin yi masa sallama ai wannan sallamar da aka gadar maka a cikin sallah da salatin da aka gadar maka a cikin sallah ya fi wanda zaka je kai ba a cikin sallah ba. Don haka abin da ya gabata a ilimin sahabbai da tabi'ai shine tunda suna masa sallama a kowace sallah ko da nafila ce suna masa salati a kowace sallah ko da nafila ce to suna ganin in dai lada ake idan Allah ake nema to an same shi. Wannan shine abin da ilimi ya ainihin wato ya gadar. Don haka wannan hadisi da malam ya kawo mana yana karantar da mu cewa hatta ahlul baiti hatta iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da wannan aqida ta nisantan kabari da nufin bukata ko addu'a da kuma takaita zurga zurga akan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har iyalan gidansa akan wannan aqida suke kuma ita ce aqidar ahlus sunnah wal jamaa kuma dama ahlus sunnah ba su samu aqida wata daga gare su duk abin da kaga ahlus sunnah suna kai na aqida in dai fahimta ce ta sunna to zaka samu cewa sahabbai sun riga yesu akan wannan fahimta hakan nan sunna ta zaka samu sahabbai sun riga yesu akan wannan fahimta qala al-musannif rahimahullah fihi masail malam yace cikin karatun mun nan akwai wasu masaloli ababen dubawa al-ula mas'ala ta farko لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم wanda wannan ayar tana karantar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musoyinmu ne ayin lamba daya musoyinmu ne yana son jin dadinmu yana kin wahalarmu duk abin da zai sa mu ji dadi cikin yardar Allah to yana kwadayin sa a gare mu duk abin da zai samu shawahala ko a duniya ko a lahira wannan abu yana daga masa hankali to wannan daga cikin siffarsa da aka karantar da mu dan mu san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken masoyin mu to bai hana mu ba sai abin da ya san cewa zai cutar da mu bai saka mu ba sai abin da ya san cewa zai amfana da mu ko baka da masoyi kamar wannan gaya maka abin da zai amfane ka bi an karar da kai abin da cutar da kai sanan athaniya mas'ala ta biyu ib'aduhu ummatahu an hadha al-hima ghayat al-bu'd yanda ne santar da al'ummar sa daga wannan iyaka ghayat al-bu'd iya ne santarwa wato iyaka boda me kaiwa zuwa ga shirka eh yanda ya nesanta al'ummarsa daga wannan iyaka kar ma su je iyaka saboda yanzu anan abin da muka karanta ai cewa yayi la tattakhidu qabri idan kar ku riki kabari na wajen zurga zurga ai zuwa kan kabarin sa amma sallama ba shirka ba ba shirka ba amma a kwana a tashi idan za a mai da shi dandabalin zurga zurga to za a iya tsallakawa zuwa shirka ko da kowa bai yi ba za a samu su yi kuma idan an san tsirari sun yi idan Allah ya tashi jarabar bayi sai ya wanzar da tsatsansu idan tsatsansu suka wanzu to kuma sai wannan mummunar fahimtar da mummunan aikin sai ya yi na so a cikin zuriya to daga nan ƴan tsirari ne suka fara amma zamani yana tafiya suna hayayyafa har a waye gari sun mamaye zamani to shi yasa dakatarwa tun daga wato nesa to shi ya fi alheri don haka ba zuwa kabarin da ya shirka ba ba zirga-zirgar ce shirka ba amma zirga-zirgar za ta iya haifar da shirka don haka ita ma sai aka hana kaga kenan bodar ma an hana ka zuwa zirga-zirga ita ce bodar yawan zuwan nan ne bodar sallaka ta kuma zai iya kawo zuwa ga shirka sai zama bodar ma an tari shi ne faɗin malam ib'aduhu ummatahu yadda annabi alaihi salatu wassalam ya nesantar da al'ummarsa an hadha al-hima daga wannan boda daga wannan iyaka as-salisatu mas'ala ta uku dhikru hirsihi alaina wa rahmatihi wa rahmatihi ambaton hirsihi alaina kwadayinsa akan mu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi da kuma tausayinsa wa rahmatihi da jin kayinsa gare mu لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ينادق أي أكمكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ne tausayin da jin kai ga mummunai kwadayi kuma akan mummunai shine kwadayin shiga aljanna ko kwadayin ai imani wannan kuma ga dukkan al'umma su kira arabiya mas'ala ta hudu nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus مع أن زيارته من أفضل الأعمال ما نيتي منجي هنم ما أيجي صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره هننسى لك زيارة كبرنسى على وجه مخصوص أما أكم ونساري ندبا باويا هن زيارة كبرنسى فتفتبا ya hana ziyartar kabarinsa ne akan wani tsari na daban wani irin tsari shine zurga zurga in dai zai zama kowace sallah ta farilla sai ka je ziyara ko duk shiga masallaci sai ka je ka yi ziyara to ya hana wannan amma idan baka taba zuwa Madina ba sai ka je ziyarar masallacin sa to sai ka kai masa ziyara kamar sallama ko kuma koda kai mutumin Madina ne amma sai tafiya ta kama ka kai tafiya kamar yadda aka rawaito Abdullahi dan Umar yana yi Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu suka ce idan ya bar garin Madina in ya dawo daga tafiya to yana zuwa ya sallama wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga nan baya sake komawa kan kabarinsa sai idan wata tafiya ta same shi ya dawo haka kuma aka rawaito Imam Malik Maiki na Anas duka wannan yana gwada maka malamai sun ji wannan kira kuma sun gamu sun fahimta Annabi alaihi salatu wasalam ya hana ziyartar kabarinsa akan tsarin zurga zurga ma anna ziyaratahu min afdalil a'mal tare kuma da cewa fa ziyarar tasa yana daga mafi falalan ayyuka ziyarar kabarin Annabi sallama yana da falalan ayyu yana cewa ba wani musulmi da zai zo kan kabari na yayi mani sallama face Allah ya dawo min da ruhi na ni kuma na amsa mashi sallama sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce karku zurga zurga yana da falala ainin amma banda zurga zurga idan ka shiga zurga zurga za ka rasa falala eh bai ai duk falalar raka'a a sallah ba a karata ko raka'ar sallah tana da daraja ka dauki sallar asuba raka'a biyu duk falalar sallar da ladan da ke cikinta idan ka ninka ka bata ba za a ce ba to aka ce kai bi ma balle hudu a tsammanin ka idan kai hudu ka kara lada saboda ai raka'o'i ka kara karatun qur'ani ka kara sujjada ka kara zikiri ka kara dan haka idan ka kara ai in hankali ne suka ce to ai tsari da amma kai ma kana karawa ana ma kari kana karawa ana ma kari da ba addini ba idan ka je can kai a siyasa amma addini yadda yake aka ake yin sa in ka dada akan yadda aka ce maka ba za ka karba ba ka rushe mai kyan ma shi ma ya bace yadda aka ce haka za ka yi dan haka addini ana yin sa ne iyayen da yake iyayen da yake al-khamisa mas'ala ta biyar nahyuhu 'anil iksari min az-ziyarati mun ji yadda ya hana yawaita ziyara ya hana yawaita ziyara kine zurga zurga kenan.
As-sadisa mas'ala ta shida khassuhu 'ala an-nafilati bil baiti.
Kwadaitarwarsa akan yin nafila a gida ga danamin ita mata har sallar farillar ma aka ce gidan ziyara. Amma shi namiji sallar farilla a gida ba da wani uzuri na dunya ko wani uzuri da shari'a za ta lamunta ba, to suna ci a gare shi. Sallar farilla a gida ga ɗana miji suna ci a gare shi sai in a masallaci. Amma nafila kuma daraja ce a gare shi yin ta a gida. Ita kuma mace da farillarta da nafilarta ya fi mata falala da daraja ta yi su a gidanka, musamman gidan aurenta, musamman gidan aurenta. Kujire Annabi sallallahu alaihi wasallama yana fifita sallar mace a gidanta ya fi sallah a masallacinsa. Ai daga nan ka san magana babba ce. Ai gidan aure ashe ba gidan wasa ba. Annabi alaihi salatu wasallam ce la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna. Kar ku hana bayan Allah mata zuwa masallatan Allah, amma fa gidajensu shi yafi musu alheri. Kun ga wa buyutuhunna khairul lahunna, gidajensu yafi sun fi musu alheri. Amma ku kuma idan za su je masallaci kar ku hana su. An gane ko? So mace za su je masallaci ko sallar asuba ko azhar ko la'asar ko magriba ko isha ko tahajjud ko tarawihi, ba a hana ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kar ku hana su. Allahumma illa idan kun ga wata barna bayyananniya, idan barna ta bayyana bayyananniya kamar yadda na taɓa sulhun da wasu magidanta, matarsa da adini idan ta fita tarawihi wai akan ta tafi asham a can a masallaci kuma za ta zauna har a yi tafsiri, ashe in ta fita yawo take tafiya. Sai daga baya ya gano ashe in ta fita yawo take tafiya. Wanda ya gano cewa wannan fitar ba ta Allah bace ba, barna take yi in ta fita, to wannan zai hana ta don ya dace barna. Amma ga wanda yake da tabbacin masallacin take zuwa, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku hana su. Amma su kuma su ji da kunne, su da kunnen su na basira cewa gidajensu ya fi alheri. Amma namiji a nafila ne gidansu ya fi alheri, a farilla kuma wajibi ya je masallaci. Shi ne hasuhu ala nafilati fi baiti, kwadaitarwarsa a kan yin nafila a cikin gida sabila da faɗinsa abinan wala la taj'alu buyutakum qubura, kar ku sanya gidajenku tamkar makabarta. A wancan satin muka yi tambaya me ake nufi da gidajenku tamkar makabarta, ma'ana kar ku maida gidajenku wurin gulla gawawaki. A'a, abun nufi kar ku maida gidajenku tamkar makabarta ba kwa sallah a ciki. Sai ya gwada maka cewa kenan makabarta ba a sallah. As-sabi'a ita ce mas'ala ta bakwai, annahu mutaqarrirun indahu annahu la yusalla fil maqbarati, tabbataccen abu ne a wajensu suwa sahabbai da magabata, tabbataccen abu ne a wajensu annahu la yusalla fil maqbarati, cewa ba a yin sallah a makabarta. Ko wani manomi ya dawo daga noma ya tsaya a bohol din cikin makabarta ya wanke jikinsa ya ce zai yi alwala ya sallarsa a wajen azhar ta yi, ya halatta ba? Ko ya ce zai yi walaha ya fita aiki ya dan taba aiki haka ranar ta taso ya saba yin walaha a gida sai ya alwala a famfan makabarta ko a rijiyar makabarta ya samu wata bishiya a cikin makabarta ya haɗa kabbara kawai zai yi walaha? Ba a yi. ba a sallah cikin makabarta sai idan sallar gawa ce. Idan sallar gawa ce ana iya cikin makabarta, ana iya kaiwa gawa cikin makabarta a yi mata sallah, sannan ana iya zuwa a sallaci kabarin gawa musamman gawar da ba a yi mata sallah ba aka binne ta, to ana iya zuwa kan kabarin ta a yi mata sallah. To in sallah idan ta gawa ce a iya yi a cikin makabarta, amma nafila farilla ba a yi a cikin makabarta, ba a yi sallah. Har malaman fiqhu bayan sun yi ittifaqi cewa ba a sallah a cikin makabarta, sai suka zo tattauna to me dalilin da yasa ba za a yi ba. Nan dalili ba wai dalilin da ya hana ba, a'a sababin ko hikimar, me ke cikin hikimar da ta sa aka ce ba za a yi sallah a makabarta ba, mun ji mun yadda an hana, amma me hikimar? Wasu suka ce saboda najasa ce makabarta, wasu suka ce a'a ba wannan ne dalilin ba. Dalilin dai shi ne gujewa shirka, kar a buɗe ƙofar shirka, shi yasa aka hana yin sallah a cikin makabarta. Al-samina, mas'ala ta takwas, ta'aliluhu zalika bi anna salata rajuli wa salamahu alayhi yablughuhu wa in ba'uda fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada al-qurba. Ta'aliluhu zalika, yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dalilin ko ya faɗi wato ya ƙarin bayani dangane da yi masa salati da sallama, bi anna salata rajuli, da cewa sallar mutum a salatin mutum wa salamahu da sallamarsa a gare shi, wa salamahu alaihi da sallamarsa a gare shi, yablughuhu wa in ba'uda, zai iso shi ko da kuwa mai salatin yayi nisa, zai iso shi ko da kuwa mai sallamar yayi nisa. Fala hajata ila ma yatawahhamu man arada al-qurba, don haka babu bukatar wannan abun da masu neman kusaci suke ta nema, suke ta dimuwa wajen nema, babu bukatar sa. Abinda suke wahami, abinda suka samu rudanin fahimta a kansa, suke ganin sai sun je kan kabari sannan su same shi, wannan rudanin fahimta suka samu, daga nesa ma abinda suke neman za su same shi. In dai wannan ne, in burinsu su masa sallama ne, ya san sun masa sallama, su masa salati ya san sun masa salati, kuma Allah ya rubuta musu lada, to a ko'ina suka yi sako da shi. Amma idan suka nace suka je sai sun je kan kabari, to akwai wani abu kenan, ba iya lada suke nema ba, akwai wani abu kenan, ba iya sallama suke so su masa. To wannan abun kuwa su suka zo da kayansu, tunda su suka zo da kayansu to barna ce, Allah ba zai karba ba, hasara ce. At-tasi'a, mas'ala ta tara, kaunuhu sallallahu alaihi wasallama fil barzakh tuqadu alaihi a'malu ummatihi bis salati was salami alaihi, kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama fil barzakh, wato yana makwanci a barzakhu, barzakhu rayuwa ce ta wucin gadi bayan duniya kafin lahira. Idan an mutu an bar duniya, amma tunda ba ta shi alkiyama ba, to ba a shiga lahira ba, don haka akwai wata rayuwa da mutum yake yi ta rigar tsakani, wacce ake ce mata rayuwar barzakh, rayuwa ce ta wucin gadi. Wannan rayuwar duk wanda ya mutu yanzu hakan nan, duk wanda ya mutu yana cikin wannan rayuwar, tunda kiyawar ta shi kuma ya bar duniya. To ita ma wata rayuwar, rayuwa ce ta musamman wanda Allah maɗaukakin sarki ya rufe ikonta gaba ɗaya a hannunsa, shi yake sarrafa wannan rayuwa. Wannan rayuwa ta duniya Allah ya baka daman maki ka sarrafa wa kanka, amma rayuwar barzakhu ba wata dama a hannunka, sarrafawar Allah ce. Kuma sannan fanshanta za ka riƙa ci, eh fashin ka zaka riga shi ayyukanka da kai idan ka mutu su ne gatarka a wannan rayuwa ko dai su zama kuma gatarka ko su zama fitinarka idan ayyuka ne masu kyau to shikenan sai su zame maka kewa za su taya ka ɗebe kewa da zama cikin alheri har zuwa busa kafo don tashi ranar hisabi idan kuma aikin da mutum yayi mummunan aiki ne to ayyukansa ba za su taimake shi ba sai dai su kara zame masa damuwa da fitina don haka ba zai samu kewa ba sai dai tsoro da fargaba ba zai samu jin daɗi ba sai wahala da matsafi da damuwa har zuwa lokacin da za a busa ƙaho a tashi da misali Allah ya sa mu cika da imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayuwar barzakhu turadu alaihi a'malu ummatihi ana bujiro masa da ayyukan al'ummarsa is-salati was-salamu alaihi na salati da sallama a gare shi ku bayyana nan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in ka masa salati yana iso shi in ka mai sallama tana iso shi to wannan shine abin da aka samu a wahayi shine abin da aka samu na dalili don haka ilimin mu iyakansa zai tsaya yanzu ba za ka dora akan wannan kuma ka kamanta shi da Allah ba ta yaya idan ka takaita kan abin da ka sani a ilimi cewa a ko'ina aka masa salati yana iso shi a ko'ina aka masa sallama tana iso shi ka tsaya iya haka to ba shakka kayi aiki da dalili kuma dama wajibi ne idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a gaskiya to kar ka wuce idan ka wuce ka tafi kan cewa duk abin da bawa yake annabi yana gani ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana sane ko idan ana maulidi ma na taso ya zo yana zuwa a shin fada masa kyalle ana marhaba baka ya rasulullahi marhaba baka ya nabiyullahi marhaba baka ya nurullahi marhaba baka ya hadi marhaba baka ya dahe marhaba baka ya ana maraba da yazo a wajen maulidi wanda sai da nadi sai a miƙe gaba daya annabi ya zo yaudara ce ƙarya ne wa yake ana haka babu yaudara ce kuma a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ma tashi fa takanas dan wani yazo su kuma suke tashi cewa yazo a sunnarsa kuma ya hana yace man ahabba an yatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawwa mat'adahu minan nar duk wanda yake kwadayin mutane su rinka mike masa to ya tanadi wurin zaman sa a wuta kuma sannan a wurin maulidi kaga in an zo ana cikin karanta wani tsohon littafi wani tsohon diwani sai kawai kaga an mimmike da an zo wani wuri an mimmike lokacin annabi ya iso to kaga idan haka ne ku yanzu idan a matsango ne annabi ya zo mu ɗan makarahu ta su ma suna can suna yi ko ba haka ba ɗan ka tsallama suna can suna yi ɗan badala ma suna can suna yi ɗan shira suna yi ɗan jama'a da suna yi Kano ana yi a Mandawari ana yi a Fage ana yi a kaza Zaria ana yi ina ana yi shin a wannan dalan ko ina ana yi to ko wadanne ma ya je musu kenan to kaga zancen ya wuce maganar manzo ba ikon ya wuce na manzanci kuma to yana daga cikin kurakuran yin addini da ka to abin da muka sani a ilimi shine salati da sallama suna isa masa shikenan bayan wannan ba mu da wani labari daga gare shi ta ingantacciyar hanya cewa yana jin abin da ake yi a duniya ko kuma ana abin an yi ibada tana kiso shi ko kuma idan ana mauridi yana zuwa
babu wani labari da aka samu wanda za a gaskata mai kama da wannan sai wannan da muke karantawa yanzu salati da sallama yana isa gare shi an gane ko to wannan shine karshen wannan babi mai albarka kuma tun da an nuna mun lokaci ya kusa ina ga ba amfanin mu shiga cikin babi na gaba za mu takaita daga wannan gaba sai Allah madaukakin sarki ya kai mu sati muna roƙon Allah subhanahu wataala ka tara mu sirri dan abin da muke daidai abin da ne kusa da ubangiji Allah ya gafarta mana baki daya صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب والسلام عليكم ورحمة الله كما ذكر سمون فارو واتو جاري كان دبارة أجي وجن كسانسا شوار سي أسانيا مصر وانزافي أتكلم رامنسا kafin ya fito a kashe shi shi wannan kwaron yakan fito ne bakin ramunsa yayi da kuka mai hana bacci a irin lokacin damina a irin gida da yake rerai to gaskiya ka tuna mun muna yara akwai wani yare da muke tafasa ruwa mu zuba a ramin sa sai fito sai mu kashe shi amma na manta da shi kwata kwata sai yanzu daga bara to gaskiya ni bazan iya tuna a wancan lokacin me yasa muke hakan nan ba wallahi kiri ni ace kawai ta danta kawai ba san zaman lafiya ana ci ma ko to ni dai ba ci ne wannan din ai gazawa ake ikon Allah to gaskiyar magana kuskure ne zuba ruwan zafi wa abu mai rai domin ruwan zafi daidai yake da wuta kuma annabi alaihi salatu wassalam cewa la yu'adhibu bin nari illa rabbun nar ba mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta don haka ba daidai ba ne zuba masa ruwa me zai hana a nemi magirbi ko fatanya a karfashe ramu sai a nemi fatanya ko magirbi a tone ramu har sai an yi so shi an fitar da shi ya fi a kan a ce a sa masa ruwan zafi tafashasshen ruwa ya fito da tsiya-tsiya bayan ya riga ya kone ya ji zafi idan an yi haka sai tattayewa annabi alaihi salatu wassalam cewa inna allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in wa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhabha wa liyuhidda ahadukum shafratahu wa liyurih dhabihatahu yace allah madaukakin sarki ya shar'anta kyautatawa a cikin komai har kisa idan za ku yi kisa ku kyautata ku kashe cikin sauki ba sai da mugunta da ƙeta da rashin imani ba sannan haka idan za ku yanka abinda aka ba ku izinin yankawa ku yanka da kyautatawa don haka ma ya ce duk mai yanka a cikin ku ya wasa ƙasa ya wasa ta don ya hutar da abin yankansa ga yawa jini na wuce kawai da an je an dawo shikenan an gama da ita da an je an dawo an gama da ita magana ta kare ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلادنا امنه مطمئنه
وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.